A zahirance mutane na kallon ƴan ƙasashen Afirka da suka gidandance a manyan ƙasashen Turai da Amurka a matsayin waɗanda suka manta da gida domin sun taka tudunmun tsira, musamman la'akari da ɗimbin ƙalubalen tattalin arziki da tsaro da suka baro a ƙasashen nasu. To sai dai da yawa daga cikin su, musamman ƴan Najeriya daga jihar Filato da ke arewa ta tsakiyar ƙasar, sun ce sam ba za su taɓa mantawa da gida ba. A cewar Dr. Bath Shekong, shugaban kungiyar ƴan jihar Filato mazauna Amurka.
A gida ya dame mu, kamar ni kowane lokaci ina zuwa gida, ina kokari na je gida kowane shekara, because ina na cewa gida barka, bar gida, gida barka, ba haka bane, you know, dukkan mu muna da kishin kasan mu, an mu ma ba mu koma ba, yaran mu fa gida gida ne, ko mun ki ko mun so.
Ƴan asalin jihar ta Filato da dama ne suke zaune a nan Amurka, waɗanda kuma tuni suka kafa kungiyar tuntuɓa da taimakon juna har ma da gida. A kasarinsu dai masana ne kuma ƙwararru a fannoni daban-daban na ci gaba da kuma suke ayyuka iri daban-daban a nan Amurka. Dalili kenan da gwamnatin jihar su ta asali ta Filato ta ce akwai fa'idodi da dama da jama'ar jihar za su girba ta hanyar 'yan uwansu da ke ƙasashen waje. Barista Caleb Mftuang shi ne gwamnan jihar ta Filato.
Manufar zuwan mu kenan, domin mu zo mu kammala shiri yanda za mu amfana da irin ilimi da ƙwarewa da suke da shi. Shi yasa ban aiki kowa ba, na zo da kaina, domin tun lokacin da muke neman zaɓe muka yi alƙawari cewa idan muka ci zaɓe za mu kafa ofis na musamman domin a sada zumunci da mutanen Filato da suke ƙasashen waje a duk duniya. Kuma da yardan Allah mun kafa wannan ofishi, za mu ci gaba da ɗauka sunayensu da irin gwanintar da suke da shi, mu san yadda za mu yi mu ci morayen rayuwarsu a ƙasashen waje, su zo su taimaka mana domin mu bunƙasa rayuwar mutanenmu.
To sai dai gabanin aiwatar da wannan shirin, shugaban kungiyar ta ƴan jihar Filato da ke Amurka ya ce suna tallafawa al'ummar da suka baro gida ta fannoni da dama.
Maganar makarantu, asibitoci, wa'insu lokaci da abubuwan da ke faruwa, crisis namu da muke samuwa gida. So muna ɗan kokari mu ganin yadda muna taimakon mutanen da kind of affected da the crisis na gida din.
Daya daga cikin manyan ƙalubalen da jihar Filato ke fuskanta shi ne na tashe-tashen hankula da ake alaƙantawa da addini da ƙabilanci a 'yan shekarun nan. A can gida kuma, sabuwar gwamnatin jihar ta Filato da ta soma aiki a watan Mayun da ya gabata, ta ce ta soma samo bakin zarin warware matsalolin tashe-tashen hankula a jihar.
Na farko shi ne muka nuna wa duk mutane cewa gwamnatinmu ba za ta nuna bambanci ba, ko na addini ko na kabilanci. Muna son duka kowa, mai kaunar jihar Filato ya samu cikakken zama na kwarai a jihar Filato. Bugu da ƙari, muna iyakacin ƙoƙarinmu domin mu magance masu tayar da zaune tsaye, mu tabbatar da cewa duk kowane mazaunin Filato ya bi ka'ida, domin duk inda ka samu rayuwa ba bin ka'ida za a samu tashin hankali. Za mu ci gaba kuma da bunƙasa rayuwarmu, rayuwar matasa batsama, domin su samu abin yi da hankalinsu ba zai koma wurin tayar da zaune tsaye ba.
A can baya dai, Filato jiha ce da a kullum take cike da baƙi ƴan ƙasashen waje, musamman Turawa, saboda kyakkyawan yanayi da zaman lafiya. To sai dai hakan ya kawo 'yan shekarun baya-bayan nan sakamakon tashe-tashen hankula da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Wannan shine babban abin da ya dami akasarin 'yan jihar da ke zaune a nan Amurka. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.